Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na Voice of Africa akan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM na radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 28 ga watan Yuni na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC, tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawaniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Ibrahim abamu kanun labarai.
To Burtaniya ta dada tsunduma cikin rudani je Litini a daidai lokacin da su kuma jami'an kungiyar tarayyar Turai ke ta kai koman neman mafita game da ƙuri'ar ficewa kungiyar da ɗan Burtaniya suka kada. Je Litini kotun kolin Amurka ta tabbatar da izinin zubar da ciki, inda ta zartar cewa jihohi ba su da ikon hana damar da kundin tsarin mulkin ya baiwa mata na zubar da ciki. Har ila yau kotun kolin ta Amurka ta kita sassauta dokar gwamnatin tarayya mai hana mallakar bindiga ga duk wanda aka samu da laifin yin lahani ma wani mutum a gida.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji kiran da shugaban majalisar dattawan Najeriya yayin shugaban kasa
kokarin a cire Senate President da Deputy Senate President a ganin mu bayyana da kyau domin ka zargi mutum dole ka saurare shi.
Hawa kuma idan akwai lokaci muna da rahoto akan rarrabuwan kauna da aka samu game da ko a tattauna da tsagerun yankin Niger Delta ko kuma a Kana Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya. Akwai mu da karatu da Qur'ani mai tsarki amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran da fatan an sha ruwa an yi sahur lafiya. Burtaniya ta dada tsunduma cikin rudani je Litini a daidai lokacin da su kuma jami'an kungiyar tarayyar Turai ke ta kai koman neman mafita game da ƙuri'ar ficewa kungiyar da ƴan Burtaniya suka kada da kuma yadda za su sassauta fishi da rudamin da suka jefa ƙasar ciki, abinda wasu ke cewa shine rudu mafi muni da ƙasar ta fuskanta tun bayan yakin duniya na biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka yaya da zango je Litini a birnin London, inda jaddada abinda ya kira dangantaka marar dusashewa tsakanin Amurka da Burtaniya. Kerry ya bayar da tabbaci ga Burtaniya cewa dangantaka ta musamman tsakanin ƙasashen biyu ba za ta canza ba don kawai Burtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai din. Da yake magana bayan wani taro je Litini da sakataren harkokin wajen Burtaniya Philip Homan, babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce ga alama yanzu ne ma dangantakar ta fi muhimmanci saboda tababar da ke tsakanin jama'a. Ya kara da cewa hulɗarsu za ta ci gaba da zama abin da ya kira ƙarfa kuma mai muhimmanci. Jami'an gwamnatin Burtaniya sun kashe ɗaukacin je Litini suna ta ƙoƙarin daidaita al'amuran da wannan ƙuri'a ta birkitar, ta yadda kasuwannin hannun jari da takardar kuɗin Burtaniya ta pound suka rikitu rana ta biyu. A jawabinsa ga Majalisar Dokokin Burtaniya tun bayan kada ƙuri'ar, Prime Minister David Cameron ya ce tattalin arzikin Burtaniya na da ƙarfin fuskantar wannan rudin. A bayyane take cewa kasuwanni sun rikice, akwai kamfanoni da ke tunanin yadda za su yi da jarinsu, kuma dama mun san cewa al'amarin ba zai zo da sauki ba a cewarsa.
Je Litini, kotun kolin Amurka ta tabbatar da izinin zubar da ciki, inda ta zartar da cewa jihohi ba su da ikon hana damar da kundin tsarin mulki ya baiwa mata na zubar da ciki ta wajen ginda tsauraran sharuɗin don takaita musu iya amfani da asibitocin zubar da ciki. Wannan hukuncin da aka yanke da rinjaye 5-3 ga alaman shi ne hukunci mafi muhimmanci da aka taɓa yankewa kan damar zubar da ciki a tsawon rubu'in ƙarnin. Mafi yawan alƙalan sun soke dokar ta jihar Texas da kudancin ƙasar ta kafa, shigen wanda aka kafa a wasu sauran jihohin masu wajabta cewa likitoci da ke zubar da ciki su tabbatar cewa asibitocin da ke kusa da su na da ingantattun kayan kula da majinyaciya da kuma sauran kayan aikin asibiti masu tsada. A rubutun kare alkalaman alkalai mafiya rinjaye mai shari'a Stephen Breyer ya ce dokokin da jihohin suka kafa ba su da amfani kuma sun takaita ma mata damar da kundin tsarin mulki ya ba su da na zubar da ciki. To sai dai jihar ta Texas ta ce dokar ta kare mata masu neman zubar da ciki, to amma ƴan rajin ƴancin zubar da ciki sun ce dokar wata dabara ce da jihar mai ra'ayin riƙau ta bullo da ita don daƙile zubar da ciki da mata 70,000 ka iya yi a jihar a kowace shekara.
To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A wata shari'ar da ta fi wato ta shafi ɗaya daga cikin batutuwan da Amurkawa suka fi damuwa da su, kotun kolin ta Amurka ta kita sassauta dokar gwamnatin tarayya mai hana mallakar bindiga ga duk wanda aka samu da laifin yin lahani ma wani mutum a gida. Hukuncin na jiya Litini mai rinjayen alkalai shida aka sin biyu wata nasara ce ga masu son ganin an takaita wanzuwar bindiga waɗanda suka ƙara azama bayan munanan hare-haren da aka yi a wata mashakatar dare da ke Orlando, jihar Florida. Shari'ar ta shafi wasu mutane biyu da suka bugi abokan zamansu, don haka aka same su da aikata ƙananan laifukan cikin gida a jihar Maine. Wata dokar tarayyar ta haramta ma duk wanda aka same shi da irin wannan laifin mallakar bindiga. To amma mutanen sun ce wannan hani bai shafe su ba, saboda sun bugi abokan zaman nasu ne lokacin da ake cikin tashin hankali, suka kasa haƙuri amma ba da gangan ba. Kotun dai ta yi watsi da wannan hanzarin, ta ce fassarar majalisar tarayya game da ƙananan laifuka ba ta tsami laifin da aka aikata cikin rashin haƙuri ba. Duk mutumin da ya bugi wani cikin rashin haƙuri ya yi amfani da ƙarfinsa, kuma bai gaza wanda ya aikata hakan ba da gangan ko da wata manufa, a cewar bayanin alkalai mafiya rinjaye da mai shari'a Yelena Kagan ta rubuta.
Jami'an tsaro na ci gaba da binciken wani gangamin da 'yan tsananin kishin ƙasa farar fata suka yi, wanda ya rikida zuwa tashin hankali ranar Lahadi a birnin Sacramento da ke yammacin ƙasar Amurka a jihar California, wanda ya sanadiyyar jin raunukan mutane 12 daga cikinsu da tsanani. Mai magana da hukumar kare haɗura George Granada ya gaya muryar Amurka cewa za a gudanar da bincike mai zurfin gaske, yayin da 'yan sanda ke neman bayanai daga shaidun gani da ido da bidiyo da kuma al'umma. Wani gangami a wajen majalisar dokokin jihar California da wata ƙungiya ta mutane 30 membobin wata ƙungiyar farar fata 'yan kishin ƙasa wacce ake kira Traditionalist Workers Party, bayan da wasu masu zanga-zangar kishin ta farkonsu wajen su 400 suka iso kuma suka gaure da fada. To madalla, labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu buɗe taskar rahotannin da shawarar da shugaban majalisar dattijai Santa Bukola Saraki ya baiwa shugaba Muhammadu Buhari na cewa kar ya bari wasu yi masa kutse ga aikin mulkin ƙasa. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Waɗannan kalamai ba ya rasa nasaba da tarurruka da 'yan majalisar dattawa suka yi har suka yi barazanar janye goyon bayansu ga ɓangaren gwamnati. Emmanuel Bwacha ɗan jam'iyyar PDP ne kuma shi ne mataimakin marasa rinjaye a majalisar dattawan.
A matsayina na mataimakin shugaban marasa rinjaye, in mun duba mun ga kaman canje-canjen da ake so a yi bai cancanta ba, muka ce idan har executive din suna da hana ciki su bare.
Waina irin canje-canje kenan?
Na kokarin a cire Senate President da Deputy Senate President. A ganin mu bayya da kyau, domin ka zargi mutum dole ka saurare shi. Ba wanda ya kira shi Deputy Senate President ko Senate President ya musu magana ko police su ji nasu version nasu, babu. Kawai da muka ji za ka yi su kotu. So mun lura kaman tsari ne wanda ake yi domin a cire shugabancin majalisa wanda ya kwambi ana kokarin a yi.
a rayinmu na caucus na PDP kenan.
Jin haka sai ƴan jam'iyyar APC mai mulki a majalisar dattawan tare da goyen bayan ƴan jam'iyyar Labour suka ce ra'ayin su ya bambanta. Inji Aliyu Malam wakili.
Mu ma mun fito ne mu nuna goyen bayan mu, mu mu jaddada goyen bayan mu, mu ci gaba da tabbatar musu cewa za mu ci gaba da yin komai, mu tabbatar da jagorancin sa ya wanzu. Canji da yake so ga ƴan Najeriya na rayuwar su samu inganta an same shi.
Kana ganin yawan ku a majalisar dattawan nan har zai tabbatar da cewa ya samu yadda yake so a mulkin nan kuwa?
Da lallabi da haɗin kai tsakanin mu a APC da kuma su abokanan zamanmu namu. In kika duba sun ba mu haɗin kai tunda muka hau wannan mulki. Don ba a taɓa kawo abu daga fadin shugaban ƙasa sun turje sun ce ba su so ba. Kuma in kika duba yawancin su ƴan Najeriya ne har gobe muna da kyautatan suna son ƙasar nan su ma kamar da muke son ƙasar nan. Amma dai sha'ani na siyasa wani sa'i mai yawa akwai ɗan abin da ya so samu su rai.
To ya za ku yi da su tunda sai an samu haɗin kansu sannan abubuwa za su tafi daidai a majalisar dattawa?
Babu wani matsala, duk abin da ya shafi ƙasar nan na tabbatar miki cewa su ma ƴan ƙasa ne kuma ba za su so ƙasar nan ta samu naƙasuwa ba. Saboda haka duk abu da ya kawo na kan ƙasar nan wanda zai ciyar da kan ƙasar nan na tabbatar za mu samu haɗin kansu.
Waɗannan ƙorafe-ƙorafen sun taso ne sakamakon ƙarar da babban mai shari'a ta ƙasa Abubakar Malami ya shigar a madadin gwamnatin tarayya inda ake tuhuman sarake da mataimakinsa Ikwerin Madu da tsohon akawun majalisar Salisu mai kasuwa da haɗa kai wajen yin dokokin jabu a majalisar dattawan ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To mun gode Madina. To sai dai fadar shugaban ƙasa ta ce a ce wani ko suna shiga sharashi ba shanu a harkar mulkin shugaba Muhammadu Buhari ya san wannan almara ce. Inji Femi Adesina mai magana da yawun shugaban ƙasa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 12. Ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Karanta da nasu ne rufai a matsayin guna. Akwai wani mutumin isa ko mutumin shehu ko mutumin da fakin da ya neman su wanda ba gurin su. Har ma gurin an gwada ya kuma yi su. Amma kan iya tanka ne ki.
Idan har waɗannan ƙungiyoyin mutanen da kuke kiran kan ku APC a kila za ku je ku yi abin da kuka ga dama ku yi abin da kuka so ku canza da mutumin wannan suna. Ban ga dalilin abin da zai sa su jam'iyyar APC so ba bisa ta hanta ajan kuma tsara mulki. Ban ga dalili ba.
Kuma na ga muku na mallami. Wallahi wallahi da cikin da ake a yanzu ma saka kare-kare ba da shehu sani dukkan wani kujira da kaga abin da za a yi a jihar nan da shi da gwamnan da ke faka.
Jama'a mun ji daɗi da kuka samu damar cafku wannan shiri na tsaka mai wayar na wannan safiya. Shin wai kam suwaye kabal ko kuma kusoshin mutane da ake cewa wai su ne suke zagaye gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufai suna babakire suna hana shi haɗa kai da su Shehu Sani har suke daɗa ingiza wata rikicin cikin gidan nan ta jam'iyyar APC a can Kaduna ɗin abin da ya haifar da 'yan ɓangaren aƙida.
Sunana Muhammad Gabir Aliyu ɗan ainihin jam'iyyar APC a Saliya. Harkokin da suke tafiya a siyasunmu a kowanne za ka ga sun zo yanzu suna wani maganan cewa wasu tawariya tawariya mu ba mu san wata jam'iyyar wata APC tawariya ba. Wai suna kiran kansu tawariya ko aƙida ne mu ba mu san ma me ake kiransu ba. Mu jam'iyyar APC guda ɗaya ne muka sani ta Baba Buhari daga baya ta ba mu san wata jam'iyya ba kawai waɗannan waɗansu ne wanda suka zo bara gwiwi ne daga cikin mu kawai suke son su bata tafiyan jam'iyyar APC.
Sunana Muhammad Awal Isa Fantuwa mazaunin Kaduna. To gaskiya ni ɗan jam'iyyar APC ne aƙida aƙida kuma irin ta janar Muhammadu Buhari shugaban ƙasar Najeriya. Saboda akwai waɗansu da suke fakewa da maganar su ƴan aƙida ne to fa mutane sun fahimce su ba suna ƴan aƙida ba. Aƙida ita ce irin jam'iyyar Baba Buhari saboda in sun suna fakewa su ƴan asaliya ne to menene asaliya? Ai aƙidan nan ita ce dai magana wadda za a dawo abu gaba ɗaya saboda Baba Buhari akan take.
Daya daga cikin abubuwan da muke so mu taba a yau a wannan shiri a kokarin da muke na fahimtar ainihin abin da ya jin wannan rikici na cikin gida na jam'iyyar APC a Kaduna shine rawar da ake ganin cewa mutane irin su Hakim Baba Ahmed, Isa Ashiru da Shehu Sani suna takawa cikin lamarin. To amma kafin mu kai can a kashi na biyu na wannan muhawarar da muke ji tsakanin wani jigon ƴan aƙida ɗin wato Ibrahim Dan Inna da kakakin jam'iyyar ta APC dake bangaren shi gwamnan El-Rufai wato Salisu Tanko Usono. Bari mu fara yau shi Salisun tambaya game da ikirarin da su 'yan ɓangaren na gwamnan Nasiru suka jima suna yi
na cewa ai sun sha kiran taron sulhu ayi maslaha kan wannan tarzoma din. Malam Salisu cikin wanda kuka aika kun aika su Tom Yashi da wasika su Hakim Baba Ahmed da sauransu. Da su Shehu Sani da sauransu duk kun aika musu.
Shehu Sani a lokacin nan ba zan manta ba, ai yana kafin bikaran nan Shehu Sani na cikin dakata. Kun ba bayan za a yi mu dakatar mutumin da yake mun dakatar da shi na wata 10/11.
Ina jin kamar Allah Ibrahim.
Ya samu halakan ciya matsin kofar ciya mata.
To ina zuwa Allah Salisu, me kake cewa Malam Ibrahim?
Da kuwar da biya cikin ko da akwai matsalar nan, mun rubuta mata da kada ya faru so bi ko so uku.
Amma a'a, kafin ka fara wannan da yace da ina zuwa Malam Ibrahim da yace sun aika da takardun gayyata. Kun samu wannan takardun gayyata, me yasa ba ku je wannan taron da suka gayyata ba, kuma kuna zargin su da cewa ba su kira taron
ba? Wallahi ba su aika musu ba. Malami, wallahi tallahi da take musu bakar yake ni Isa Ashiru ke tambaya na an ci akwai taro an kira taro nake an yi maka da invite shi ce a shi ke tambaya na an kawo invite ne ce ba kawo ba na kira Shehu Sani an fa invite ne ce ba bashi ba na kira Dr. Ashiru ce ba bashi ba na kira Tom ne ce ba bashi ba duk wannan nan da kake mu jami'a a jami'an tambayi suka ce wallahi mutanen su suka ci santa idan ka yi ka musu santa suka kira taro
to
suka je taro ma suka rayu ne mita shi da rigima. Amma kaji yana maganar cewa wasu ba su zaɓi su fara jam'iyyar ba. Shi Salisu Sono, kaji tsoron Allah, kuma kar ka mance bin yarima a taki da wannan yarima ta bishin haifa ce da za ku shiga gurin shi. Ku zo mu gina jam'iyyar nan a jihar nan domin gwamnati na iya tahowa ya gama ya wuce jam'iyyar nan. Amma hanyar da ku dauko za ku shiga jam'iyyar wallahi mutanen jihar Kaduna ba su buku ba.
Malam Ibrahim, kuna zargin cewa jam'iyyar APC ta kwashe ta tattare cikin Gamma House a cikin Kaduna din, kuna zargin cewa akwai wani abin da kuke kira kabal, kuma cewa kun fito domin ku kare wasu muradu na jam'iyya. Waɗannan muradun ne nake son ji, me kuke son ku ce mani, burin ku nake son gane me manufa, domin mutane suna zargin cewa kun kirkiro wannan bangare ne saboda ba ku samu biyan bukatun da wasun ku suke da shi ba a cikin jam'iyyar.
Ai mulki gwamna mutum da yake gwamna, mutum biyu ba shi gwamna mun san haka, kuma da nasu shi ne a gwamna to da yake yin sunan tun da aka rantsar da nasu irin fayar mutum yan gwamna. Akwai wani mutumin Isa ko mutumin Sheku ko mutumin da kakin da yake neman su wanda ba gurin su an ba gurin ba ku je ku mulkin ku. Amma kan jiya ta mutane ce kamar riga ce a tatuwa mutane su ce wannan ya kama mutum da bai da kita ba in ba ka dariya darewa za su yi.
Suwaye wannan kabal din da kuke cewa sun zagaye gwamna sun kwace jam'iyya, suwaye ba ni sunan wasu su ne? Eh,
sun kwace Obasani Bashir Talidu wanda shi ne maganar da kake magana da shi ko nan SA ɗinka ne, su suka tattare da wani tsohon senata na nan da ke wucin wani bangare a jihar Kaduna har ɗan jam'iyya suka kira suka zazzage wani shugabannin jam'iyya shi su ne cikin taron wannan mutanen yan tekali da wani zabi shi sun zaga daurin gindin gwamnati ba.
To naji ina zuwa Malam Salisu, da gangannan ce ya faɗi sunayen mutanen nan domin in za mu fito kwanda mu fito mu yi abin nan ɓalo-ɓalo kowa ya ji shi. Kaji mutanen da ya ambata da ya ce su ne suka kwashe jam'iyyar nan suka hana su ɓangaren mutane aƙida su taka wata rawa a cikin abin nan, me za ka ce kan wannan sunayen da ka ji?
Ai, duk faɗin kulle ba zai iya jin abin da ba a matsayin shi ba, haka nan kuma duk wani kiran da za ka yi ma daidai ba zai ji ka ba. Mutanen nan an kira su ba ɗaya ba ba biyu ba. To dan Allah dan Annabi kamar
ina ku
kira mutane tunda kai kana da mutane ne to ba ne zai ku tsanci mutane ku tsanci zan soke alƙawarin da muka dauka musu babu wani abin da yake wannan wanda duk yadda zai zo alhamdulillah muna kuma manna da zuwa su. Amma mu abin da muka sani shine jam'iyyar APC ba na wani mutane bane na al'umma jar Kaduna ne, saboda da na wasu mutane da mu kawo halin da muke ciki a yau ba, kuma shugabancin nan da muke kai shugabanci ne da yake ba mu muka nada kanmu ba, a mutane ne dalilin ne sama da 6000 suka tsaya suka zabe mu, su kuma suna hukuntar mutane ne
da yake da wani abu. Amma wani da kana
cewa wata gona da kuka nan a duk wani gaban shi ne wani kuka da 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 kuka. Ina so mu gane nan na fahimta, mu magana na fahimta. Yanzu ni inda ka rubuta kanka gaba ɗaya idan ka
yi wannan wayi ka mace mace shugaban jam'iyyar ku kana shiga wani shi ka ko wani
sai ne mutanen nan ba, to ba mai da kai ba. Idan ka ce musamman gizai wayan fi ma na su be je yayin mutanen ba bai zo da kai ba kuma jami'a kamar inda kake cewa wasu sun zo sun kaka ita idan har wayannan kungo mutanen da kuke kiran kanku APC a kira za ku je ku yi abin da kuka ga dama ku yi abin da kuka so ku canza mutum ne nan suna ban ga dalilin abin da zai sa su jami'an APC so ba bisa ta hanta zan kuma tsara mulki ba da dalili ba
Malam Salisu a cikin hira da kai da 'yan jaridu ka kira wasu
akwai wanda aka zaba ta kana shiga ofis akwai mataimakin shugaban da yake da kana shiga ofis saboda bai tare da su saboda yana bangaren wani gida da banka
ina zuwa Alhaji Ibrahim Malam Salisu akwai mutane biyu ko uku da ka zare cikin firarrakin da kai kwanan nan da 'yan jaridu ka kira su ka ci ga dalilin da yasa ba sa tare da ku na farko akwai Hakim Baba Ahmed da kace baya tare da ku saboda bai samu nasara ba Barnabas Yusuf Bala ne ya samu shugabancin jam'iyya har ka zarge shi da cewa baya yin Buhari ma da zuciya ɗaya na ɗaya kenan akwai si Isa Ashiru din da kace tunda ya rasa gwamna kuma ya nemi ya zama sanata shi ma Suleiman Hunku ya zo kwace sannan shi Shehu Sani din da kace daman ko sai inda kuka aje shi wayannan mutane kana ganin saboda dalilan kan suke nan muradin kansu yasa suke kin bin aqidar ita jam'iyyar baki ɗayan ta
dole mu faɗa haka ba kuma saboda kamar da suke tayar su zuwa kawo jam'iyyar APC a jihar Kaduna idan har mun yadda kuma su sun yadda cewa sun tabbata kalaman su su zuwa kawo jam'iyyar APC a jihar Kaduna to ya kamata su mai da wakilan su cikin kudi ko da ba zai komai ba ne saboda al'umman nan in dai har sun inganta kalmomin su na cewa su zuwa kawo APC jam'iyyar APC da ina son da jirda ma al'umman jihar Kaduna da kafa da kiga da mutane suka dubula ta mutum zai yi cikin wannan abin ba shugabacin da suke cewa rashin tsarin da a cikin da suka yi takara me yasa a lokacin basan cewa akwai rashin shugabanci da sai yadda daga bayan nan dole ne ne musu wannan zargin dole ne musu wannan zargin kuma shin idan aka je aka ɗauki alƙawari da kai burin ka shi ne ka cewa ana cika alƙawarin nan alƙawari da gwamnati ta yi ta ɗauka a jihar Kaduna da rashin bayan nasu ɗauka ana kan su. Akan hanya to idan kana yi da cewa ne ba kana tafasa ita ba ai ya kamata ka aje abin da kake da shi a zuciyar ka ba ai tafiyar nan
Alhaji Ibrahim kaji suna mun nan Alhaji Ibrahim ina zuwa kaji suna nan da muka ambata kuma shi ya kare kadamin da ya akan su kai mi zaka ce game da rawar da suka taka mutane na cewa waɗannan mutane ne da wai idan ba su suke jin ragama abu ba zai tafi da suke so ba ya zaka kare su
to Malam Aliyu me suka yi da yini da cewa suna yin zagon kasa da Dr. Kin je shi je karban sakamakon zabe na shugaban kasa Muhammadu Buhari cikakken ɗan jam'iyyar ne isa da ya ba da gudun mota gudun kashe ba jin shi nan a kan haka da kudin ka da jama'ar ka wani zagon kasa mata haka shi wancan da yake faɗa shi musani da uban senator ne da cewa kirtan Kaduna Central abubuwan da yake yi yanzu ko gwamnatin da take kai ta jihar ba ta yi abin da shi mutane ke jihar Kaduna yanzu
kamar me ga min kamar me bani misalan wasu daga cikin abubuwan da shi Shehu Sani ina jinka ina ma tambayar ka da ka bani misalin wasu daga cikin abubuwan da Shehu Sani da kace duk Kaduna ba wanda yaso to lalle idan akwai irin waɗannan ayyukan da Shehu Sani da duk Kaduna ba wanda ya taba yin su na tabbata su kansu ƴan Kaduna din balle kuma saura za su zo su ji ko meye da meye to kuma ko bayan wannan idan Allah ya kai mu shirin makon gobe za mu ji shin wai shi mai Shehu Sani ya fi bayo fifiko ne aqidar kare haƙƙin bil'adama ce aikinsa na zama ɗan majalisar dattawa a Abuja ne ko kuma rikicinsa da Nasiru El-Rufai na cikin gida a can Kaduna kuma ma me yasa su ko mutanen gwamna suka share Ino Abdulkadir lokacin da hedkwatar jam'iyya ta ƙasa ta turo shi ya zo Kaduna ya shirya masu rikicin to muna gode wa su baƙin namu ne yau Ibrahim Dayinna da Salisu Tarnkosuno da kuma musamman wakilin Nasiru na Birnin Yaro wato Nasiru Yakubu kenan da ya taimaka wajen haɗa shirin nan a madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakkwato a Washington DC
to ma dalla a gaida Aliyu Mustapha Sakkwato da tawagarsa yanzu kuma ga karatu da Qur'ani mai tsarki
Bello malami daga Ma'assasatul Mas'udiyya Dalwaye Sakkwato أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق
To madalla.
Masana a harkar muhalli sun jaddada batun amfani da leda da robobi da ake watsarwa don inganta tattalin arziki da samar da ayyukan yi wa matasa. A wani taron karawa juna sani kan matakan amfani da kayan bola musamman leda da robobi don kare muhalli da rage yiwuwar ambaliya. Masanan sun bayyana cewa leda, robobi, tayan mota da nau'o'in su na da amfani kwarai in an sarrafa su ta hanyar da ya dace. Dr. Muri Dalen malami ne a Jami'ar Jos kuma shugaban cibiyar sarrafa leda ta ƙasa. Shiyar Jos ya fara ne da mun bayanin illan da leda da robobi ke haddasa wa muhalli.
Za a wayar da kan mutane yanda za a yi amfani da wannan robobi wanda muna zubar da su a titi.
To madalla, a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. Haka kuma muna da rahoto akan wato saman layin da aka samu tsakanin makiyaya da manoma. Kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe.
To, Burtaniya ta dada tsundumar cikin rudami jiya Litini a daidai lokacin da su kuma jami'an kungiyar tarayyar Turai ke ta kai koman neman mafita game da ƙuri'ar ficewa kungiyar da 'yan Burtaniya suka kada. Jiya Litini, kotun kolin Amurka ta tabbatar da izinin zubar da ciki, inda ta zartas cewa jihohi ba su da ikon hana damar da kundin tsarin mulki ya baiwa mata na zubar da ciki. Har ila yau, kotun kolin ta Amurka ta ki sassauta dokar gwamnatin tarayya mai hana mallakar bindiga ga duk wanda aka samu da laifin yin lahani ma wani a gida. Matar shugaban Amurka Michelle Obama ta kai ziyara sansanin koyar da 'ya'ya mata makamin shugabanci a ƙasar Liberia jiya Litini, wanda hakan wani ɓangare ne na jaddada ilimi ga 'ya'ya mata a Afirka. Michelle Obama ta gana da mata matasa a Kakata, inda ake gudanar da shirin samar da ma'aikatan wanzar da zaman lafiya, bayan da aka mata tarba mai kyau ciki har da raye-rayen gargajiya a babban birnin ƙasar Liberia. Ranar 3 ga watan Disamban shekara ta 2009, wani ɗan ƙunar baƙin waken Al-Shabab ya kai hari wurin yaye ɗaliban jami'ar Banadir ta Mogadishu, ya halaka mutane 25 ciki har da ministocin gwamnati da likitoci da kuma ɗalibai, cikin waɗanda aka kashe har da Muhammad Adam Shahid, ɗaya daga cikin fitattun likitocin ƙasar da suka ƙware kan ciki. Dr. Shahid na ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro jami'ar kuma malami a jami'ar. Ɗansa Duwali na ɗaya daga cikin ɗaliban da ke sauke karatu a wancan rana a wato a otel ɗin Shamu. Rage Shahid ɗansa ya tuna cewa, "Babana ya kammala jawabinsa kenan, yana sauka daga mambari ya nufi wurin ɗan'uwana ya jinjina masa sannan ya zauna," a cewarsa ya ƙara da cewa, "sai kawai kwatsam muka ji tashin bindiga, tashin bama mai."
To madalla, da takaitattun labaranmu mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu. Yanzu kuma Amadu Kowa da Kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Cubahiro Diodone da ya ba da umarni da injiniyanmu Zubairu. Ni Ladan Ibrahim Awake cewa sai an jima, mun dawo muku da hantsi da wani sabon shiri fil. Sai an jima ku.